Party.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asari da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 2 ga watan Satumba 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Shugaban juyin mulkin sojin kasar Gabon ya ce yana kauracewa gaggauta gudanar da zabe da zai maimaita kurakuran da aka tafka a baya. Shugaban Amurka Joe Biden ya nufi jihar Florida domin duba bannar da mahaukaciyar guguwar Idalia ta haifar da kuma yadda ta shafi jama'a. Yan kasuwa a duk fadin kasar Pakistan sun rufe shagunan su a yau Asabar domin zanga-zangar nuna adawa da ƙara kuɗin wutar lantarki a kasar da kuma hauhawar farashin kayayyaki.
Kanin labaran kenan. Cikin shirin za a ji cewa manoma a jamhuriyar Niger sun tafka asara mai yawa bayan da motocin da ke dauke da albasa suka makale akan iyakokin kasar.
Kukan mu dai tace dai muke kira dai Allah dai ya sa dai su wannan yan ECOWAS dai su jiba mu da idon rahama su gode mana hanyoyin mu talakawa.
Sannan za a ji cewa masana tattalin arziki a Najeriya sun gargaɗi gwamnatoci kan yadda suke saye kayan abinci don rabawa talakawa domin rage radadin cire tallafin man fetur.
Ta yaya za a kullo da wani shiri musamman filin na noma wanda zai iya tallafawa ga aikin noma ga dangadan ba da wasa ba, wanda zai sa abincin da za a noma kasar nan zai kai ga samun sauki na abinci.
Bayan nan za ku ji abinda masana siyasa a Najeriya ke cewa kan dambarwar da ke faruwa a jam'iyyar NNPP. Sai kuma shirin adawa lafiya da Baba Yakub Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Sannan muna tafa da wasu daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana. To amma kafin nan sai mun fara da shirin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban juyin mulkin sojin da ya hambar da shugaban kasar Gabon Ali Bongo ya faɗa a jiya Juma'a cewa yana kokarin kaucewa yin gaggawar gudanar da zabe da zai maimaita kurakuran da aka samu a baya, yayin da gwamnatin ta soji ke fuskantar matsin lamba kan ta mika mulki ga gwamnatin farar hula. Jami'an soji a ƙarƙashin jagorancin General Brice Nguema sun kwace mulki a ranar Laraba mintuna kaɗan bayan ba da sanarwar cewa Bongo ya sami nasarar lashe zaben zarcewa a wa'adin mulki na uku. Jami'an sun yi wa Bongo ɗaurin talala, kana kuma suka ayyana Nguema zaman sabon shugaban ƙasa wanda ya kawo ƙarshen kakagida da iyalin Bongo suka yi kan mulki na tsawon shekaru 56. Juyin mulkin wanda shi ne na takwas a yankin Afirka ta yamma da ta tsakiya a cikin shekaru uku ya sami amincewar dubban jama'a da suka yi gangamin murna a titunan Libreville, babban birnin kasar. To amma kuma ya fuskanci Allah wadai daga ciki da wajen kasar. A jawabin da ya yi wa 'yan kasar a gidan talabijin a jiya Juma'a, Nguema ya ce gwamnatin ta soji za ta ci gaba cikin hanzari, to amma za ta kauce wa gaggauta gudanar da zaɓe wanda zai sake maimaita irin kurakuran da aka tafka a baya ta hanyar ci gaba da 'yan siyasa ɗaya a kan mulki. Shugaban Amurka Joe Biden ya nufi jihar Florida a yau Asabar domin duba bannar da mahaukaciyar guguwar Idalia ta haifar da kuma yadda ta shafi jama'a. To amma ba zai gana da Ron DeSantis ba, gwamnan jihar ɗan jam'iyyar Republican da kan iya zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar. Biden ɗan jam'iyyar Democrat ya faɗa wa manema labarai a jiya Juma'a cewa zai ga gwamna a lokacin ziyarar, amma kuma kakakin gwamna DeSantis Jeremy Redfern ya faɗa daga bisani cewa ba wata ganawa da aka shirya, haka kuma shirye-shiryen tsaro na ziyarar kaɗai za su iya dakatar da ƙoƙarin aikin gyara. DeSantis mai shekaru 44 yana neman tsayawa takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a zaben shekara ta 2024 domin kawar da Biden daga White House. To amma yana bayan tsohon shugaban ƙasa Donald Trump a ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a. Biden mai shekaru 80 a duniya shi ma yana neman a sake zaɓensa. Biden da DeSantis suna tattaunawa sosai a duk tsawon makon nan dangane da guguwar wadda ta tarwatsa a yankin Big Bend na jihar Florida da mataki na uku na iska mai ƙarfin tafiyar kusan kilomita 200 a cikin sa'a guda. A ranar Laraba shugaban ƙasa ya ce ba inda siyasa ta shigo a cikin tattaunawar su. Yan kasuwa a duk fadin kasar Pakistan sun rufe shagunan su a yau Asabar domin zanga-zangar nuna adawa da ƙara kuɗin wutar lantarki a kasar da kuma hauhawar farashin kayayyaki. tuni da jama'a suka gudanar da zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa a Pakistan. Shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta garin Lahore, Ajmal Hashmi, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa kowa ya shiga zanga-zangar ta hanyar rufe shaguna saboda lamarin yana da wuyar jurewa. Yarjejeniyar da aka yi da asusun lamuni na duniya na IMF ya tilastawa Pakistan rage tallafin da take bayarwa wanda ya taimaka wajen rage tsadar kayayyaki. A halin da ake ci kuma Prime Minister Pakistan na rikon kwarya Anwarul Haq Kakar ya ce hauhawar farashin ba wani abin damuwa bane domin babu wani zaɓi.
Nan ba da jimawa Murtala zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Manoma a jamhuriyar Nijar sun tafka asara mai yawa bayan da motocin da ke ɗauke da albasa da nufin shigar da su ƙasashen Ghana, Abricos da Benin suka makale a iyakar jamhuriyar Benin da Nijar. Hakan ya biyo bayan jerin takunkuman da ECOWAS ta sanya wa Nijar. Ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana.
Iyakokin kasashen jamhuriyar Benin da Nijar waɗanda a baya suke cike da hada-hada yanzu sun tsaya cik baya ga kayayyakin da ke rubewa musamman albasa da yanzu haka manoman na Nijar suka tauka muna asara ta sifa miliyan kusan 500 sakamakon makalewar motocin da ke ɗauke da albasar suka a iyakar Benin da Nijar sakamakon takunkuman kasashen ECOWAS biyo bayan juyin mulkin da aka yi a Nijar. Yanzu haka dai akwai motoci masu yawa da albasa ta rube a cikin su, lamarin da ya jefa da yawa daga cikin manoman albasa cikin rashin tabbas. Abdulkadir Alhaji, mamba ƙungiyar manoma albasa ta jihar Agadez.
An mame mu ne lokacin da mun yi kayan mutane nan da yawa, mun tura ma abokanmu wanda muke hulɗa da su da kasuwa. Abinda ya fito nan ya kai mota 40. Mota 40 nan duk mota guda ta kai dubu miliyan ake. Kenan an kai lissafi da transport na motocin nan ya kai 500,000 miliyan 500 asarar da muka yi. Lokacin nan da muka yi kudeta mun ba a ce mu sai dawo ta yi rufe frontier. Lokacin nan motocin mu suka je frontier sai da suka yi kwana 10-15 wasu kwana 20 suna sai da kaya wanga kaya narke. Babu shi wannan kuma mun shiga asara. Babu ta da ta fita albasa kayan duka ya rube asara wanga duka motar shafa cikin abokan wanda muke kasuwa da su akwai wanda suka sa kudin su suma sun yi asara.
Wannan takunkuman da kasashen Afirka ta yamma suka sai yawo Nijar yayi matukar kawo cikas ga manoman da suke fitar da kayan su zuwa wasu kasashen Afirka ta yamma. Inji Adam Muhammad wanda yana daga cikin masu fitar da albasa zuwa wasu kasashen ƙetare.
Mu dai masu garake kukan mu dai tace dai muke kira dai Allah dai ya sa dai su wannan ƴan ECOWAS dai su diba mu da idon rahama su gode mana hanyoyin mu talakawa. Tunda mu kayan legim ne gare mu deja wasu sun lalace mana. Babba hanyar mu wadda muke bi ita ce ta hanya wadda ta Benin kuma sun hana mana shiga da fitan zai bai direban duka za ka sa ma kaya ka ce mishi ya yi hanyar Burkina ya doka maka kayanka. Yawanci ba su so sun fi son ta Benin.
Tuni dai kungiyar manoman ta dukufa wajen wayar da kan manoman da su rage yawan noma albasar da suke yi duba da halin da ake ciki na rufe iyakokin kasashen ECOWAS da Nijar. Ahmed Uha shine shugaban gamayyar kungiyoyin manoma na jihar Agadez.
Muke jawo hankalin manoma su yi hattara da wannan abu. Ya kamata dai noma na albasa ka a bashi shi kadai karfi ya zamanto abinda za a yi duka a komo gane noman ci maka wanda yake za a rika rungumar da su ana ci da iyali. Wannan al'amari ne wanda yake ya shafi manoma duka wanda suke noman kayan kasan ana kai su Ghana, ana kai su Cote d'Ivoire da su Benin da su Togo.
Masana tattalin arziki irin su Malam Aminu na ganin wannan asarar da manoma ke yi sakamakon takunkuman. Muddin ba a samu wata mafita ba Nijar za ta fuskanci koma bayan tattalin arziki duba da irin gudunmawar da manoman suke bayarwa ta fuskar tattalin arziki.
Idan ana samun irin wanga za a samu gibi bisa ga kasan tattalin arziki da ake samu na jaha da na ƙasa ma a baki daya. Saboda in ka diba wanga manoman suna sa dukiyoyinsu don su samu wani abu kuma suna ɗaukar ma'aikata waɗanda yake kamar sai sun kai albasa sun saida ne sannan za su zauwa su biya ma'aikata su ɗauki kuma na wata shekara da za a yi. Dada abin da ya yi saura shi ne za a fiddawa a riƙe iyali. Kenan idan ana samun irin wanga gaskiya ba inda za a wanga babban jibi ne za a samu in dai ba an samu wata hanya.
A hali yanzu dai aksarin manoma albasar sun dakatar da zuwa Benin yayin da wasu manoman suka jingine noman da suke yi saboda hali na rashin tabbas. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Saboda mako guda bayan India ta zama ƙasa ta farko da ta sauka kan tsagin kudancin wata, a yanzu kuma ta harba wata ruka don nazarin rana. wanda ke nuna wani muhimmin ci gaba a shirinta na burin binciken sararin samaniya da ke daɗa ƙaruwa. Rokar ta tashi ne dab da tsakar rana a yau Asabar daga cibiyar sararin samaniya ta Satish Dhawan wadda wato da ke Sriharikot a kudancin India domin tafiyar ta nisan kilomita miliyan 1.5 tafiyar watanni 4 zuwa rana. Ofishin kula da hukumar binciken sararin samaniya ta India ya ce an cimma manufa a yayin da rokar ta nausa a sararin samaniyar duniya. Masana kimiyya sun tafa tare da musafahar hannu yayin da dubban mutane ciki har da yara 'yan makaranta da ke tsaye a rumfunan kallo suka yi ta tafin murna. Dubun dubatar wasu mutane kuma sun kalli shirin harba rokar kai tsaye ta gidan talabijin. Idan dai komai ya tafi bisa tsari, India za ta shiga cikin zababbun rukunin kasashe waɗanda ke nazarin rana. Manyan jiragen ruwa biyu sun bar Ukraine duk kuwa da barazanar da Rasha ke yi, kuma yanzu haka suna cikin tekun Bahar Aswad a cewar jami'an ruwa a yau Asabar. Ministan samar da ababen more rayuwa na ƙasar Ukraine ya ce jirgin ruwan Anna Teresa mai ɗauke da tutar ƙasar Liberia ɗauke da tan 56,000 na naman alade ya bar tashar ruwan Yuhuzi ta ƙasar Ukraine a ranar Juma'a. Jirgin ruwa na biyu da Ocean Kersi ya bar wannan tashar jiragen ruwan ɗauke da tan 172,000 na ƙarfen tama. Ministan ya ce jiragen sun bi ta wata hanya ta wucin gadi ta jiragen ruwa na farar hula daga tashar ruwan Bahar Aswad ta Ukraine zuwa Bosporus.
A gaida Murtala Faruku Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Bayan shafe fiye da watanni uku talaka, Najeriya na fama da kuncin rayuwa saboda cire tallafin man fetur. Yanzu gwamnatocin jihohi na ci gaba da ayyana shirye-shiryen tallafa wa jama'a da rage radadin cire tallafin da yake gwamnatin kasar ta ba su tallafin kuɗi don yin hakan. Sai dai masana na yin kashedi kar a ƙara jefa jama'a cikin wani yanayi na tsadar abinci maimakon sauƙaƙa musu. Zuwa yanzu dai wasu jihohi sun kaddamar da dokar ta ɓaci a ɓangaren samar da abinci domin raba wa jama'a. Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar na daga cikinsu. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Tun kafin cire tallafin man fetur a Najeriya, talakan ƙasar ke fama da ƙuncin rayuwa. Sai dai cire tallafin ya ƙara jefa rayukan jama'a cikin halin ƙaƙanikayi, inda samun abinci ma ya gagari talaka. Bayan da gwamnatin ƙasar ta baiwa jihohi kuɗi naira biliyan 5.5 domin tallafawa jama'ar su wajen rage raɗaɗin da suke ciki, wasu gwamnatoci sun ayyana shirinsu na samar da abinci domin rabawa ga jama'a kyauta. Gwamnatin jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin jihohin da suka ɗaura wannan ɗamara domin ta amince da a fitar da biliyoyin naira don wannan aikin. Kamar yadda kwamishinan lamurran addini Dr. Jabir Sani Mehulla ya sanar da jama'a bayan kammala zaman majalisar zattarsuwa ta jihar.
Kamar yadda kuka san, tsadar abinci ta yi yawa, abinci ya karanta a ƙasa baki daya. A gwamnatin jihar Sokoto ta kafa dokar ta ɓaci akan abinci, watan za ta yi duk kokarin da za ta yi ta tabbatar cewa an samu abinci yadda ya kamata. Akan haka ne majalisar zattarwa ta jihar Sokoto ta yadda da asau buhun shinkafa mai keji 50 asau guda 57,000 akan kuɗi naira biliyan 2,508,000. Haka kuma asau buhun gero mai keji 100 har guda 26,000 akan kuɗi naira biliyan 1,430,000 domin a raba ma jama'a jihar Sokoto kyauta.
Wasu jihohin Najeriya kamar jihar Ekiti, Osun, Borno, Jigawa, Kwara da dai makamantansu tun da suka ayyana irin wannan aniyar. To sai dai manazarta yanayin tattalin arziki a Najeriya kamar Malam MB Umar na yi wa gwamnatocin kashedi akan cewa ɗunguma zuwa kasuwa domin sayan abinci gare su zai iya haifar da ƙarancin abinci, abinda kuma zai haifar da ƙarin tsadarsa, maimakon a sauƙaƙawa jama'a a ƙara ƙuntata musu.
Ɗan kowa ya ci kasuwa, kaga ba implication ba ha abinci na za a produce extra ba. Wanda annan na ha, shi na gwamnati za ta nace, shi na talaka zai nace, shi na ɗan kasuwa zai nace. Sannan ba gwamnatin kuɗai ba, duk gwamnatocin ga kowa can ya yi kasuwa. An saye kusan mafi yawancin abincin, ba a yi producing ɗin wani abinci ba. To kaga price ɗin batun su haɗo bai ko taso ba. Za a ba mu buhuwan shinkawa, za mu ci, za mu rayu, za mu taso da suman da an kai. To amma hako mu tumewa za a yi gaba.
Shi ma masanin tattalin arziki daga Jami'ar Usmanu Danfodo Dr. Rufai Ishehu na ganin cewa akwai abin da ya fi dacewa gwamnatoci su yi maimakon karkata ga sayawa jama'a abinci a raba kyauta.
Matakin da gwamnati ta dauko ba za a ce bai da amfani ba. To ni ana wa gani misali an jaya tallafin mai, me ya kamata a samu? A samu harakayi wadda tsarkakan nan na jaya tallafin mai za ta yi replacement din ne. Me a harakayi ta ya za a kullo da wani shiri musamman kilan na noma wanda zai iya tallafawa ga aikin noma ga dangadan ba da wasa ba, wanda zai sa abincin da za a noma kasan nan zai kai ga samun sauki na abinci. Kaga ko nan tallafawa kamar an cire subsidy ga mai an dawo kuma a bada shi hannun noma.
Duk da waɗannan matakai da gwamnatoci ke ɗauka, har yanzu rayuwar talakan Najeriya na cikin mummunan yanayi tare da fatan samun sauki domin samun rayuwa mai inganci. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, har yanzu dai muna a Najeriya, inda wata takaddama ta kunno kai a cikin jam'iyyar NNPP, yayin da wani bangare a jam'iyyar ya yi ikirarin dakatar da ɗan takarar jam'iyyar a zaben 2023, injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, saboda zarginsa da yi wa jam'iyyar zagon ƙasa. Sai dai ɗaya ɓangaren masu biyayya ga Kwankwaso sun ce shi suka sani jagoran jam'iyyar. Rukayya Basha Gareki.
A ranar Talata ne kwamitin amintattun jam'iyyar NNPP ta bayyana dakatar da ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ta a zaben da ya gabata, wato sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, tsawon wata shida bisa zargin shi da yi wa jam'iyyar zagon ƙasa. Sakataren kwamitin amintattu Babayo Abdullahi ya bayyana wannan matakan ne biyo bayan ganawa da suka yi da sauran mambobin kwamitin jam'iyyar a birnin Lagos. Babayo ya ƙara da cewa suna zargin sanata Kwankwaso da ɗasawa da shugaba Bola Ahmed Tinubu da kuma ɗan karan shugaban kasa a jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar, sai kuma Peter Obi na jam'iyyar Labour Party, duk ba tare da amincewar jam'iyyar ba. Ya ce shugaban kwamitin amintattun Boniface Anibonam ya yi murabus ne da kansa a matsayin shugaban kwamitin amintattun bayan kammala ganawa da suka yi. Hakan yasa suka zabi Dr. Chiptobe Oluku a matsayin shugaban amintattun, sai kuma shi Babayo Muhammad Abdullahi a matsayin sakataren kwamiti da kuma Chiptoni Obioha a matsayin kakakin. Kwamitin ya kara da cewa sun nada Dr. Abu Maju a matsayin mukaddashin shugaban jam'iyyar da Mr. Ogini Olapusi a matsayin sakatare. Sai dai wannan ikirarin nasu duk riga malam masallaci ne suka yi, a cewar sakataren kwamitin amintattun jam'iyyar NNPP Buba Galadima. Su jam'iyyar NNPP kansu a haɗe yake, babu wani bangare, kuma sun tabbatar da cikakken goyon bayan su ga sanata Rabi'u Musa Kwankwaso.
Gaba ɗaya kwamitin amintattun mu biyu ne, daga chairman sai ni sakatare. Mu biyu ne fa, ni da nake miki magana sakataren nan bana ma Lagos din, ina nan a wajen National Executive Committee meeting. Shi ko shugaban kwamitin amintattun wanda aka sa, wanda ba a tabbatar da mu ba dukanmu, shi bai taba ma zuwa meeting din National Executive Committee ba. Amma jam'iyyar NNPP a dunkule take uwa ɗaya uba ɗaya, kuma muna tabbatar da cikakken goyon bayanmu wa sanata Rabi'u Musa Kwankwaso a matsayin shi na jagorar wannan tafiya.
Shin ko yaya masana ke ganin irin wannan dambarwa da ke faruwa tsakanin mambobin jam'iyyu? Farfesa Abubakar Kari, malamin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Abuja, ya ce irin wannan rigingimu tsakanin mambobin jam'iyya ba sabon abu bane, domin tarihi ne ke maimaita kansa.
Baturen rabuwar kai a tsakanin 'yan jam'iyyu ko kuma shugabannin jam'iyyun siyasa a Najeriya yana da ɗan tarihi ƙwarai da gaske, kuma ma za a ce hakan ya fara ne tun a jam'iyyun da aka kafa a lokacin mulkin mallaka. To abin da haka yake nufi shine ita ma dai jam'iyyar NNPP ta bi sahun sauran jam'iyyu da suka samu kansu cikin wannan yanayi na husuma da rikice-rikice da kuma rarrabuwar kai, kamar jam'iyyu na baya da na zayyana tun daga lokacin mulkin mallaka. Kuma abin da yake faruwa a NPP ya yi daidai da abin da yake ta faruwa a tsakanin wannan jam'iyyu. Wato dai a takaice duk abin da ya ta faruwa a baya shi ke faruwa ga NPP. Kuma ita kanta NPP din idan bata wani abu ba, to irin abin da ya faru ga sauran jam'iyyun wanda suka samu kansu a cikin wannan yanayi shi zai faru da ita.
Irin wannan dambarwa dai ba sabon abu bane tsakanin jam'iyyu a Najeriya, saboda hakan ya sha faruwa da jam'iyyu masu mulki da kuma manyan jam'iyyu hamayya, kuma hakan ba karamin tasiri yake ba wajen kassara rainon demokradiyyar kasar. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Rukayya Basha. To yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 20. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin namu na yau za mu ci gaba da tattaunawa ne da Dr. Danjuma Ismail Adamu, ɗaya daga cikin daraktocin hukumar da aka dora mata alhakin horar da masu harkar sufuri a Najeriya da ke garin Zaria. A shirinmu na baya shugaban ya mana fashin baki akan ayyukan hukumar wadda take kula da dukkan sha'anin sufuri na motoci, jiragen sama, jiragen ruwa da jiragen ƙasa da ma babura da sauransu. Kamar yadda muka alƙawarinta muku, za mu tashi ne daga wannan tambaya da wakilinmu Isa Lawal Ikara ya yi masa.
Shirin murya Amurka na sauka lafiya yana mai da hankali matuƙa akan abin da ya shafi zirga-zirga da sufuri, yadda za a sauka lafiya. Ana magana sai an samu ƙwararru, ko kuma kuna ba da horon da za a samu ƙwararru. Ya kuke yi wajen musamman masu tuki wajen ba su horo? Kuna ba da horon ko kuna horar da masu horarwa ne, kamar irin hukumar kare haɗura ko kuma hukumomi na jihohi irin su Karota ko Kasaliya kamar a Kano ko Kaduna?
To alhamdulillah, wannan muna ba ga horo ga direbobi, amma mun fi ba ga direbobin irin kamfanoni manyan masana'antu kamar irin su Dangote wanda suke daukan kaya da yawa, suna da ma'aikata da yawa direbobi, wanda kuma su direbobin nan idan baka ba su horo ba, to ko za ka ga sakamakonka akan kasuwancinka? Kullum motoci suna hadari da waɗansu abu, haga asara za ka yi. To amma in kana samun horo, to za ka ga an samu sauƙin hadira, kuma abubuwan ka yana tafiya daidai, direbobi sun samu ilimi, kuma kasuwancinka yana ƙaruwa haka. To da yawanci kamfanonin da suke da na ƙasan waje ko na wanda suke Najeriya ma sun san fa'idan ba direbobin su horo. To bayan haka kuma kamar hukumomi na state, ka san doka ce ita kuma state take kula da sufuri a yankin su. To akwai VIOs, wato hukumomin VIO, akwai kuma irin hukumomi da aka ba yan kwanakin nan, kamar irin su Traffic Management Agency, kamar su a Kano ana da Karota, Kaduna suna da Kasteliya, Lagos suna da Lamata. To duk yawancin su da suka fara da mu suka zo wajen mu sai mun ba su training. Idan muka ba su training, muka ba su yawanci za a dauko su waɗansu ba su da ma sanin ma me za su yi akan kamar za su yi inda za su yi aikin nasu. To sai ka ba su training. To yawancin su haka dai muka ba su training, kamar Kasteliya da waya mu muka ta ba su training haka, Karota ma mun ba su training. So receipt ma suna zuwa, yawanci su receipt abinda suke zuwa su yi a wajen mu, kamar karatun da ce maka na shekara ɗaya ko shekara biyu, su samu masul, su samu abin saboda shi ke ba su karin samun karin ci gaba. So
ila wasu ce kamar horon nan, ka ce akwai karamin zango ko dogo, wato short courses, su direbobi da suke zuwa daga kamfanoni don su koyi yadda ake tuki, wanne ake ba su?
Ana ba su wannan karamin zango, short courses ne, karamin zango, saboda ba kamfani da zai zo saki direban shi zo ya zauna maka na shekara ɗaya ko wata shida, sai dai a bashi na sati biyu, sati uku, har wani sati a wata ɗaya ma.
Akan kawo muku su ne da zaran an ɗauke su, ko bayan sun fara tukin an ga akwai ƴan matsaloli, misali ko ƙara ilimi bayan suna aiki?
AI courses ɗin suna hawa-hawa ne. Akwai wanda za ka zo sabon ma'aikaci ne, ka bashi training a wajenku ya samu abin nan, kuma wanda zai zo ya ƙara ya yi shekara ɗaya, shekara biyu, sai ka sake ba su wani training akan wani fannin kuma. Daji.
To me bambancin horon da ake bawa direbobi irin wannan na kamfanoni kamar su Dangote da sauran gurare da kace suna zuwa, da kuma horon da za a bai wa su waɗanda za su kula da masu tukin kamar irin hukumomin ko Karota a Kano ko Kasaliya a Kaduna misali?
Ya wato aka kowa yanayin aikin shi daban ne. Shi direba ka bashi trailer ko ka bashi dukiya hannun shi sarrafa abinda ake so ya zama safety ya san menene ya kamata yi inda ya kamata ya tsaya inda ya kamata kare tsaya da inda ya kamata ya overtaking da inda bai kamata ya overtaking ba da kaidojin kamfanin da ake so da abinda yake so a ci kaga aikin shi kenan shi kuma wancan wanda ka fashi wanda Castelia ko Carota ka kafa shi a shi yaya zai enforcement din doka ne already state court state tana da dokokinta na bin kaidojin tuki da wadansu abaka to aikin su shine su enforcement wato su sa ido su tabbatar kowa ya bi to tai ina zaka bi ka tabbatar kaidan kar kuma ka je wajen garin enforcement ka je kuma ka hada wani hadari to abinda ake gudu kaga kai ka zo ka hada hadarin kuma to kaga ba bai yi ba kenan saboda kullun trend da muke ba su shine ayi amfani da kayayyakin zamani na'ura wanda ya kamata a ce in wannan ya violating ga yanda zaka arrest din shi ga yanda ka mun da ka ga yanda zaka ga yanda zaka kama shi ba wai ka bi shi da gudu har ku je ku hada hadari ba to kaga amfani ba kaga aiki bai yi ba kenan
Dakta kace yanzu mun ga masu aiwatar da irin wannan dokar sun je sun cakume mai mota an samu hadari ba samu wannan horo ba ke
samu cikakken horo ba hanyoyi da yawa da zaka kama motorist idan ya idan mai moto in ya abin nan ba sai ka je kana fada da shi a hanya ba yanzu a zamanin nan ma akwai motan da in ta wuce ma tana wuce tana tafiya ma zaka gano cewa wannan ko takaddin shi ma ya kare saboda akwai system da zaka sa motan tana tafiya ka sa lambanta a cikin computer ka za ta baka ai wannan ko takaddin shi sun kare ko bai da kaza kaza to iyaka kai wanga waje kaza moto take zuwa mai lamba kaza ku arrest din ta shikenan amma ba ka tsaya kana bin moto kana harka
to madalla anan ne kuma zamu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ci gaba da hirar yanzu a madadin bakon namu Dr. Danjuma Adamu Ismail shugaba a hukumar NIIT mai hulɗar da mazharkar sufuri a Najeriya dake Zaria da wakilin mu Isa Lawal Ikara da ba daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Julie Gresham da ta daidaita mana sautin shirin baba Yakubu Makeri ne nake sallama da ku daga dan Washington a huta lafiya kuma a dawo lafiya
a gaida baba Yakubu to masu sauraro sai ayi mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku ra'ayoyin da kuka aika mana ba amma yanzu ga labaran duniya a takaice
To Hafiz a takaice shugaban juyin mulkin soji wanda ya hambar da shugaban kasar Gabon Ali Bongo ya faɗa a jiya Juma'a cewa yana kokarin kaucewa yin gaggawar gudanar da zabe da zai maimaita kurakuran da aka samu a can baya yayin da gwamnatin ta soji take fuskantar matsin lamba kan ta mika mulki ga gwamnatin farar hula Shugaban Amurka Joe Biden ya nufi jihar Fulu a yau Asabar domin duba bannar da mahaukaciyar guguwar Idalia ta haifar da kuma yadda ta shafi jama'a to amma ba zai gana da Ron DeSantis ba gwamnatin jihar dan jam'iyyar Republican da kan iya zama dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Biden dan jam'iyyar Democrat ya fada wa manema labarai a jiya Juma'a cewa zai ga gwamna a lokacin ziyarar to amma kuma kakakin gwamna DeSantis Jeremy Redfern ya fada daga bisani cewa ba wata ganawa da aka shirya yan kasuwa a duk fadin kasar Pakistan sun rufe shagunan su a yau Asabar domin zanga-zangar nuna adawa da ƙara kuɗin wutar lantarki a ƙasar da kuma hauhawar farashin kayayyaki shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa ta garin Lahore Ajmal Hashmi ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa kowa ya shiga zanga-zangar ta hanyar rurrufe shaguna saboda lamarin yana da wuyar jurewa sama da mako guda bayan India ta zama ƙasa ta farko da ta sauka kan tsagin kudancin wata yanzu kuma ta harba wata roka don nazarin rana wadda ke nuna wani muhimmancin cigaba a shirinta na burin binciken sararin samaniya da ke daɗa ƙaruwa manyan jiragen ruwa biyu sun bar Ukraine duk kuwa da barazanar da Rasha ke yi kuma yanzu haka suna cikin tekun Bahar Aswad a cewar jami'an ruwa a yau Asabar ministan samar da ababen more rayuwa na ƙasar Ukraine ya ce jirgin ruwan Anna Teresa mai dauke da tutar ƙasar Liberia dauke da ton 56,000 na nama alade ya bar tashar ruwa Yehuzi ta ƙasar Ukraine a ranar Juma'a
to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Murtala Faruku sanina da ya karanto labarai da kuma Julie Leather Restoration wacce ta daidaita mana sauti da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu ne yanzu daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku sai mun hada a cikin shirin mu na dare insha Allah